This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tushe kai tsaye a gidajen radio amfani. Sarauniya, Fara'a, Nomad da Londoniya. Kana masu na'urar computer suna iya daddangula voahausa.com a duk lokacin da suka so kamo tashar. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yanzu din ma Ladan Ibrahim a yau ne a wannan kan da Grace Alheri Abdu da ma sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muka sake dawo muku da wani sabon shiri a wannan daren. A cikin shirin za ku ci gaba da bayanan da ke fitowa game da turmutsutsin da aka yi a kasar Saudiya, sai kuma ku ji cewa ƴan Boko Haram sama da 200 ne suka mika kai ga sojojin Najeriya. Haka kuma za ku cewa yau din nan ne aka cire Najeriya daga cikin jerin kasashe masu dauke da cutar polio, wato shan inna. Da yake mu ke baku take ba, ku ne za ku kira domin bayyana muna ra'ayoyinku. Amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum, barkamu da yammacin yau. Ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Barack Obama da dakwaransa na ƙasar China Xi Jinping sun amince cewa babu wata gwamnati a tsakaninsu da za ta goyi bayan kutse ta hanyar intanet da gangan da nufin satar fasaha ko sirrin harkokin kasuwanci, wani batu da ya sa ake samun rashin jituwa tsakanin ƙasashen. Obama ya faɗa a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa bayan ganawarsa da Xi a fadar White House yau Juma'a cewa, na bayyana ƙarar cewa tilas ne a daina, an sami ci gaba, sai dai akwai sauran ci gaba aiki a gaba. Shugaba Xi ya shaida wa manema labarai cewa ɓangarorin biyu sun cimma matsaya kan batutuwa, ya kuma jaddada cewa Beijing ba ta goyon bayan kutsen intanet kowane iri. Ya ce China tana gaba da kutse, amma muna buƙatar daina tsira wa juna yatsa da kuma cusa siyasa a batun.
Papa Roma Francis ya yi jawabi ga shugabannin kasashen duniya a shelkwatan Majalisar Ɗinkin Duniya da ke birnin New York yau Juma'a, ta da yin kira da ɗauki matakin ƙasa da ƙasa da nufin shawo kan matsalar sauyin yanayi da talauci, a kuma taimakawa 'yan gudun hijira da suke ƙauracewa tashe-tashen hankula a ƙasashensu. Ya kuma ziyarci dandalin tunawa da waɗanda aka kashe a harin ta'addancin birnin New York, ya yi addu'o'i da kuma karrama waɗanda suka rasa rayukansu a har-haren da aka kai wa Amurka a shekara ta 2001. Papa Roma ɗan shekaru 78 ya danganta rashin kula da lalata muhalli da abin da ya kira rashin damawa da marasa galihu cikin al'umma. Ya ce son zuciya da baƙin kwaɗayin mulki da neman abin duniya sun haifar da rashin maida hankali da kuma rashin damawa da marasa ƙarfi da talakawa. Papa Roma ya ce waɗanda ake bari baya ba su samun cin moriyar harkokin arziki, ko dai domin suna da nakasa, ko kuma ba su da ilimi, ko kuma ƙwarewa, ko kuma ba su da ƙarfin ɗaukar matakin siyasa. Papa Roma Francis ya ce hana bil'adama cin moriya harkokin arziki ko more ababen jin daɗin rayuwa babban keta haƙin bil'adama ne da kuma rashin kula da muhalli.
To, kuna shan labarin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kakakin Majalisar Dokokin Amurka John Boehner ya sanar yau Juma'a cewa zai yi murabus daga majalisa, ya kuma ce zai sauka daga mukamin sa ƙarshen watan Oktoba domin ja-injan da ake yi kan shugabancinsa zai gurguntar da lamura a majalisar. Dan jam'iyyar Republican din daga jihar Ohio ya ce ya yi shirin barin mukaminsa na kakakin majalisa a ƙarshen shekarar nan, amma ya dawo da shirin baya yayin da rikici tsakanin jam'iyyar Republican ke yin barazana ga majalisa. Aikin kowane kakakin majalisa na farko shi ne kare mutuncin gwamnati da muke ƙauna duka mu, ba domina nake yi ba, abu ne da ya shafi al'umma da kuma gwamnati, in ji Bena. Bena da yake majalisa tun shekara ta 1990 yana fuskantar matsi daga 'yan jam'iyyar Republican masu tsatsauran ra'ayi da aka fi sani da Tea Party kan batutuwa da dama. Masu ra'ayin 'yan mazan jiyan sun buƙaci da a janye ba cibiyar ƙayyade iyali ta Planned Parenthood tallafin gwamnatin tarayya a kasafin kuɗi kafin su amince da ci, wato ba da kuɗin gudanar da ayyukan gwamnati, buƙatar da 'yan majalisa da dama suka ƙi amincewa da ita. Bena ya shaida wa taron manema labarai cewa karamci ne aka yi masa a shekaru 25 da ya shafe a majalisa da kuma ya zama shugabanta. Ya ce mataimakinsa Kevin McCarthy daga jihar California ya dace ya zama kakakin majalisa. Bena wanda
Sarki Salman na kasar Saudiya ya bada umarnin nazarin tsarin ayyukan Hajji bayan turmutsin da aka yi a bayan birnin Makka da yi sanadiyar mutuwar mutane akalla 717 waɗanda sama da 900 kuma suka ji raunuka iri daban-daban. An nuna a hoton bidiyon gawarkin mutane a ƙasa da waɗanda suka ji raunuka waɗansu kuma suna kuka Amina dake tazarar kilomita 5 daga birnin Makka. Majitan suna zuwa wurin ne domin jifar shedan aikin ibada na ƙarshe kafin bikin sallah. An yi jerin gwano ana fuskantar zuwa wuri guda ne da rana kafin wani rukunin mahajjita ya juya ya fara komowa. Abinda yasa aka riga karo ana tattaki mutane maza da mata tsofaffi da majiya karfi. Wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu Elkaya ya bada rahoton cewa turmutsin ya faru ne a wurin ayyukan ibada da ke Mina inda aka kafa sama da tantuna 160 domin masu aikin na haji. Wannan turmutsin shine sanadin hasaran rayuka na biyu da aka samu wannan watan bayan gocewar wata kugiyar daukan kayan gine-gine da ta yi sanadiyar mutuwar mutane 109 a birnin Makka a bana. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Bari mu faro takon da kasar Saudiya inda Nasiru Adamu Elkaya wanda ke can kasar ke cewa
an yi amanna Najeriya ta rasa mutane da daman gaske ciki har da fitattun mutane kamar Professor Tijjani Almiskin da shahararriyar yar jarida Bilkisu Yusuf sai kuma likitar alazai Dr. Hafsa Shetu. Barista Abdullahi Muktar Muhammad shine shugaban hukumar alazan Najeriya.
Babu shakka akwai ƴan uwanmu ƴan Najeriya da wannan abu ya shafa wanda ko dai sun samu rauni ko kuma ana zaton Allah ya karbi ransu a cikin wannan al'amari. Amma a zuwa yanzu da muke tattauna wannan ba za mu iya bada alƙaluma da ko kuma sunayen waɗanda ake zaton su rasu ba sai mun samu tabbaci daga gwamnatin Saudiya ta hannun ma'aikatan kiwon lafiyansu kafin mu iya bada wannan sanarwa. Muna fatan ƴan jaridu za ku dan ƙara haƙuri da mu har zuwa wannan lokacin.
Shahararriyar yar jarida Bilkisu Yusuf dai da ke rubutu a jaridar Daily Trust a kwanaki mun yi hira da ita lokacin da sakataren majalisar ɗinkin duniya Ban Ki-moon ya kawo ziyara Najeriya.
A gaskiya sakataren majalisar ɗinkin duniya Ban Ki-moon ya yi magana da ya so sarai kwarai, ya ce duk abubuwan da ake yi din nan na ta'addanci ne da rashin jin daɗin rayuwa da yanayin ɗumaman yanayi. Wato climate change da ma in ka duba rashin samun ci gaban waɗansu ƙasashe wanda Millennium Development Goal a wannan shekaran ya kamata an ƙare shi za a fara sabo waɗansu kundi da za aka kafa na ci gaban bil'adama, yace duk abin da yasa ba a ci tasiri a kansu ba saboda albindahana da ake yi da dukiyar jama'a da rashin kula da haƙƙin mutane da rashin kula da yadda za a ci gaba da rayuwar mutane. Masu mulki ba sa kula da rayuwar mutane.
Dr. Mansur Sokoto na cewa marigayen nan sun yi shahada ne.
Sun yi Arafat amma ba su yi dawafi da sa'ayi ba. Turereniya yasa ya zama ƙarshen rayukansu. Insha Allah sun samu shahada. Kuma za su tashi ranar Alƙiyama suna labbaik Allahumma labbaik. Mutane suna kukan wahalar tsayuwar Alƙiyama su kuma suna kiran Allah suna ƙoƙarin kammala aikin hajjin su a wannan lokaci.
Yanzu dai za a jira ajiyar alazan Najeriya da suka rasa ransu da ake ganin kasar ita ce za ta zama ta uku mafi rasa alazai don tun kafin wannan akasi alazanta 22 ne suka rasu ciki da waɗanda suka rasu ta hanyar rashin lafiya da waɗanda kugiyar gini a masallacin Kaaba ta auka musu. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Muna kusa da Makka.
To Allah ya kyauta. Yau 25 ga watan Satumba shekarar 2015 aka cire Najeriya daga kasashen da ke ɗauke da ƙwayar cutar foliyo. Na tattauna da Dr. Nasir Sanu Gwazo, ɗaya daga cikin manyan jami'ar ma'aikatar kiwon lafiya a Najeriya, abinda hakan ke nufi ga kiwon lafiya a Najeriya.
To, mu a wurinmu ƴan Najeriya da kuma dukkan wanda suke lura da al'amuran kiwon lafiya na duniya, wato international health, akwai abu ne na farin ciki gagarin ƙasa irin Najeriya wacce take da ɗumbin jama'a da kuma barazana irin ta polio. Yau a ce an wayi gari an shekara guda cir har da wasu ƙarin watanni babu polio. An yi gwaji da ake wajen mataki uku ne. Mataki na farko a auna a ga cewa babu wani bayan gida da aka ɗauka na yara masu shan inna da aka auna a ƙasar aka ga suna da shan inna. Sannan na biyu a auna environment, wato yanayin ƙasa da su wurare na ƙazanta a auna babu polio. to wannan abu na farin ciki ne. Sannan na uku, izamana ce ana kawo yara da suke zama guragu na wani dalilin, amma idan an duba ko mutum nawa aka samu ba za a taba samun mai polio ba. Wannan ya nuna cewa ana samu ana dubawa amma babu polio ne, shi yasa ba a garinta. Saboda wannan abun farin ciki ne a gare mu, abu ne wanda zai kara mana ƙaimi da ƙwarin gwiwa mu ci gaba da tinkarar wasu cututtukan. Sannan dalilin matsayin wato alheri na bi da wannan ya jawo mana shine akwai matakai uku da ake bi na tabtace kasashe masu barazanar polio. Da muna mafi mataki mafi tsanani wato kasar da take da polio mai kuma yada polio, muka fita daga wancan mataki na kasa da take da polio muka daina yada ta a duniya. Sannan yanzu an saki cire mu a mataki na biyu, an kai mu matakin kasar da yanzu ma ba ta da polio, amma akwai tsoro na barazana za ta iya dawowa. Saboda haka wannan ma'anarsa shi ne cewa babu polio, babu barazanarsa, ba mu yada polio.
To doctor, shi me ya kamata a ce an yi domin ganin cewa ba a sake fuskantar wannan barazana ba?
Abin da ya kamata a yi a wannan yanayi shi ne a ci gaba da allurorin rigakafi har sai an yi wa cutar doguwar rakiya yadda ba za ta kuma dawowa ba. Wannan muna da akwai tsari wanda hukuma ta kiwon lafiya mataki na farko da suka tsara tana da shi, wanda za a ci gaba da yin wannan allura har sai an yi doguwar rakiya. Sannan akwai wani alheri kuma da zai bujiro daga baya, dukkan ma'aikatan da suke irin wannan aiki na polio sun samu wato kwarewa wacce yanzu idan da za mu tinkari wata cutar ita ma za mu gabayanta. Kuma ina sa ran ita ma yadda ake shawarwari dai abi a nemi yaki da cutar wato kenda wacce ita ma tana kashe mutane da ragowar cututtukan ƙananan yara.
To doctor, baya ga ku shugabannin masu kula da harkokin kiwon lafiya, suwa da suwa ne suka taka rawan gani aka kai ga cimma wannan nasara?
Wato wanda duk ya ce da kai ga mutum ɗaya zai yi kuskure, wato haɗin ƙarfi ne da ƙarfe da haɗin kai da haɗin gwiwa da komai ai zaman cewa kai ya dinke an yi ana aikin nan tare.
Da madallah. Haka kuma ƴan Boko Haram sama da 200 ne suka bada kai bori hau ga Hassan Maina Kaina da hirar da yi da kakakin sojojin Najeriya Kanar Sani Usman Kuka Sheka.
Sun ga uwar bari wuta ta ishe su, kai kasan sun galabai ta kwai, kuma sun tabbatar cewa babu alamar nasara gare su wajen wannan yaki. Shi ne suka miƙa wuya, a yanzu magana nan da ake kusan 200 da ƴan kai ne suka miƙa wuya ko suka yi saranda ga sojojinmu a garin Ban. Ka sani jiya sojojinmu sun yinƙo suka ba Najeriya goron sallah, inda suka karɓo garin Banki daga ƴan ta'adda na Boko Haram. A nan gaba za mu tabbatar muku da haƙiƙanin ko mutum nawa ne da sauransu, amma yanzu magana da ake sun dora akan mutum 200 da makamansu. Kasan kuma jiya muka ci garin Banki da yaki.
A kan lokacin da suka mika kansu, ana kokarin buɗe wuta a wurin ne ko kuma an yaki an gama ko kuma sun ji labarin za ku afka musu?
Eto, wato abin da muke so ka gane, kasan akwai wato ka'ida ko kuma wani wa'adi da shugaban ƙasa ya ba sojojin Najeriya na cewar su tabbatar cewar an ga ƙarshen bayan ƴan ta'adda na Boko Haram nan da wata uku. To hakikanin gaskiya ba mu ƙasa a gwiwa ba, muna ta bakin ƙoƙarinmu duk wasu wurare da aka san inda ƴan ta'adda na Boko Haram suke, an je an kakkaɓe su daga wajen. Mun nausa abinda yake rage mana mai ƙarfi sai inda sansaransu da ya fi ƙarfi shi ne nan dajin Sambisa. To duk wasu hanyoyi da suke samun makamai da wasu abubuwan masaruhi an bi an doɗe, kamar yadda na gaya ma sun ga uwar barin shi ya sa suka miƙa wuya, kuma sun galabaita kai ka sani tuntuni wasu daga cikin ma ga sun gudu waya makamai suna gudu kuma ana kama su, kuma wasu daga cikinsu kwanaki sun miƙa wuya. To ba abin mamaki ba ne waɗannan ɗin ma haka ne, kuma ina kyautata ma da dama za su yi mubaya'a su miƙa wuya. In ba haka ba dole wannan wa'adi muna nan kan shi za a tabbatar da cewa an ga ƙarshen ƴan ta'adda na Boko Haram.
To haka shi ma wakilin mu Haruna Dauda Biyu ya ci da wannan batu a hirarsa da Major General Yusha'u Mahmud Abubakar, kwamandan sojojin jihohin Arewa maso gabashin Najeriya.
Yawanci saboda waɗannan ba ma bayyana suke ɗanawa a hanyoyi, to amma saboda ko wayansu ƴan makamai da muka samu da sauransu akwai wasu kuma ƴan dabaru da muka dauka da aka zuwa banki bai mana wani wahala ba rabin banki Cameroon ne rabin Nigeria ne to akwai hadin kai tsakanin mu da sojojin Cameroon kamar yadda muke da hadin kai tsakanin mu da sojojin Chad da Niger da Benin Republic
kullu ku kame ne a wannan garin banki lokacin da kwato garin banki daga hannun wannan mahara
akwai wanda ana ga maka mun kama wajen mutane 200 wanda suka bada kansu suka bada kansu kuma yanzu yadda nake maka magana ka san cewa abinda muke yanzu shine muna bi daki da daki cikin garin mu tabbatar abubuwan da zamu samu akan makamai motoci kamar yadda na ga maka yau da safe nan bai fi awa guda ba da muka sami wannan labari an aka kawo mana cewa mutane 200 sun bada kansu to na tabbata kafin ran ta fadi zan iya ga maka muhimman mutanen da aka kama da wanda aka kashe lokacin da ake wannan yaki na banki
wanda aka kama mata ne ko maza ne ko kuma duka garwaye suke
200 na hada suke mata da maza idan mayakan mu suka shiga gari suka kama gari akwai yawancin lokuta zaka ga akwai wanda suke cikin garin an tilasta su ne
zaiki duna gabare galale yamma ga kuliya ta akarin su ummar tuluku haba mutan gari ku gwada mai gidan su ummar tuluku ku tayama ummar tuluku ya tayi juma'a
to madalla yanzu kuma yau yake juma'a ce ku za ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku akan duk abin da ya shige muku duk ko kuma kuke son ku bayyana a gama da sani
Salamin mare ta mai kashe giwa wata giwa tana gudun wata giwa dan zo mana gudu mun bi sai da dafa mun kashe dan zo mu saurabu wale bi balewa dan zo mu ina hana maka dambe kana ganin laifi na aina ce ma ke miyagun kaya to da dama Duna sai gunta kwatsu ummar tuluku kuma sai yayi wanda abin za usa madarigima ta ilke julin ya babuguwa ta miri dadam mai shanu
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-6555 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-6555.
To madalla mun samu kira na farko daga jihar Kebbi. Wane ne daga jihar Kebbi?
Assalamu alaikum sashen Hausa na murar Amurka mai magana Ikirama Isa mai rere shi ta bai daga jihar Kebbi ta Najeriya.
To Ikirama Isa me ya ra'ayin ka wannan daren?
Ko da mu duka firman fadin nuna albaki da musamman Najeriya da Niger da kuma Ghana yana musu barka da sallah da fata kuma ai kana lafiya.
To mun gode Ikirama Isa yanzu kuma ga kuma wani ya kira daga jihar Adamawa. Wane ne daga jihar Adamawa?
Sani Malabo ne.
Sani Malabo, me ye ra'ayinka wannan daren?
Ra'ayina yana wa mai girma shugaban ƙasa fatan alheri da sojojin Najeriya da suke nuna wannan aiki.
To, ra'ayin Sani Malabo kenan game da batun sojoji.
Ina muku farin ciki, Allah ya tabbatar da alheri.
To, madalla, ku ne za ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku ba mu ne muka ba ku take ba. Muna sauraron ku. Ku za ku kira ku ga mana me ya shige muku duhu akan me kuke son ku yi magana yau domin ba mu ba ku maudu'i ba ku ne za ku ba mu ra'ayoyinku akan abin duk da kuke sha'awa ko muradin faɗi ko kuma ku bayyana masauran masu sauraro da masu sauran duniya su ji lambar mu tana nan kamar yadda kuka saba kiran a kanta. Wato kun san yau Juma'a ba mu ba da take muna sauraron ku. Akwai batutuwa daban-daban, shin addini ne, siyasa ce, tattalin arziki ne, shugabanci ne, kasashen duniya ne, ga batutuwa nan dai Bridget. Lambar mu kuma tana nan kamar yadda kuka saba, wato 2-2-2-2-5. To ga kira daga Ondo, wane ne daga Ondo?
Ani mai leda ne daga nan Ore, yaro Ondo.
Wane ne?
Ali mai leda.
Oh, Ali mai leda, to Ali mai leda.
Na'am.
Me ye ra'ayinka wannan daren?
Ra'ayina ina addu'a ga wa'inda suka rasu a Saudiya, kuma ina kira ga hukumomin alhazan Najeriya da Allah da suka gaggauta faɗin abin da yake faruwa ga jama'ar mu da suke a wannan ƙasa mai garki, domin mu samu kwanciyar hankali ga iyayenmu da suke a wajen.
To Ali mai leda, mun ji mun kuma gode. Yanzu kuma bari mu je jihar Kaduna. Wane ne daga jihar Kaduna?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
To alhamdulillah, sunana dai Halidu mai sai da taki da nama cikin garin Amana mai kasuwa, karamar hukumar Igariya jihar Kaduna.
To Halidu mai taki, me ra'ayinka game da wannan daren da a yau din nan?
To zamu mika ta'aziyar mu ga al'umma, zan mika ta'aziya na ne ga al'umman musulmin duniya sakamakon rashin rasa rai da aka yi. Allah ya ji kansu da gafara, Allah ya gafarta musu.
To amin summa amin. Mun gode. Yanzu kuma bari mu je jihar Niger. Waye daga jihar Niger?
Malam dan garin ku ne Suleiman Ahmed ne, mai zama a kwanta wora da wanda ke zama mina jihar Niger.
Eh, kwarai Suleiman. To me ne ra'ayinka?
Ra'ayina ina mika gaiso barka sallah ga shugaba mai girma da kuma jinjina ta ban girma ga sojojin Najeriya ga aikin da suke.
To
a ƙarshe kuma ina mika ta'aziyya ga alhazanmu da suka samu
Tos Suleiman, Allah ya karbi addu'a mu gaba daya. To mun gode Mallam Suleiman. Yanzu bari mu je Jos. Yar kwara ta yamma gaba. Wane ne daga Jos?
Assalamu alaikum Voice of America.
Wa alaikum salam. Wace magana?
Musa Akuyan ne daga Fobor.
To Musa Akuya, me ra'ayinka?
Gaskiya wannan abin da ya faru a Saudi Arabia, gaskiya ina addu'a Allah ya gafarta musu, sannan kuma mayaƙanmu da suke can Maiduguri, sojojinmu na Najeriya, Allah ba su nasara, kuma Allah ya taimaki gwamnatinmu mu samu zaman lafiya a Najeriya.
To mun gode da wannan addu'a taka.
Musa Akuyan.
To Musa Akuyan.
Mun gode ra'ayin nan.
To madalla, mu kwan lahiya. Bari mu je jihar Gombe. Kuma waye daga jihar Gombe?
Dr. Mamman ne daga jihar Gombe.
Dr. Mamman, to me ra'ayinka wannan daren?
Ra'ayina gaskiya mulkin General Muhammadu Buhari yana da kyau. Yanda na shiga internet naga yana jajantawa mutanen mu da suka rasa rayukansu a Saudi Arabia, abun alfahari ne da shi.
Ra'ayin Dr. Mamman kenan. To mun gode ra'ayin Dr. Mamman. Bari mu je jihar Bauchi. Kuma waye makwabciyar jihar Gombe? Waye daga jihar Bauchi?
Sunana Albashir Yakubu ta fara daga garin Bunanu, karamar hukumar ta fara Balewa.
To Albashir, me ra'ayinka wannan daren?
Ina yi ma al'ummar musulman duniya barka da sallah, sannan kuma ina daidaitawa 'yan uwa da abokan arzikin waɗanda suka rasa rayukansu a wato ƙasar Saudi Arabia.
To Allah ya sha addu'a mu gaba ɗaya. Yanzu kuma bari mu je Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya. Waye daga Abuja?
Sunana Musa Jekereri, mukarramar hukumar Sumaila ta jihar Kano daga Abuja.
To Musa, menene ra'ayinka wannan daren?
Da farko ina jin
amma Musa ka dan rage rediyonka don Allah.
Yawa alhamdulillah, da farko ina jinjinawa shugaban kasa Alhaji Muhammadu Buhari da namijin kokari da yake na ganin cewar kasar mu Najeriya ta zauna lafiya, kamar yanayin yadda yayi wa al'umman Najeriya alƙawarin cewar wata uku yadar ubangiji Allah zai kawo karshen tashe tashen hankulan da ake ciki, kuma mun ga kusan ba a kai wata ɗaya shakkiya ba, mun ga karshen abun yana neman zuwa. Don haka muna jinjina masa, muna yi masa fatan alheri, ubangiji Allah ya taimake shi, Allah ya ba shi nasara akan dukkan abubuwan da ya sa a gaba na
to Musa, mun gode da wannan ra'ayin naka. Bari mu je jihar Kaduna kuma. Waye daga jihar Kaduna binnin gwamna? Wa alaikum salam.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Yusuf Muhammad daga Rigacikon.
To Yusuf Muhammad, me ra'ayinka wannan daren?
Ok, ra'ayina akan wannan yakin da yan ake da yan Boko Haram. Muna fatan Allah ya ba sojojin Najeriya kwarin gwiwa da ci gaba da murkushe wa'innan mutane.
To da kuma kiran to madalla malai su da kuma kiran malai su ne muka zo kira na ƙarshe wanda zamu iya dauka a wannan daren. Gobe ma rana ce, mun buɗe layukan mu sai a kokata kira domin bayyana ra'ayi.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka dake bayyana manufofin gwamnatin ƙasar. Jami'an zaɓe a ƙasar Bama sun kammala matakin tantance 'yan takara sama da 6,000 waɗanda suka nuna sha'awar tsayawa takara a zaben gama gari da za a yi a ranar 8 ga watan Nuwambar wannan shekara. Ƙasar ta Bama, wacce ke kudancin Asiya, na da jam'iyyun siyasa da kuma 'yan takara sama da 300 da ke zaman kansu, waɗanda za su yi takarar neman kujeru 1,171 a majalisar ƙasar. Yayin da wannan mataki na tantance 'yan takara ya kasance abu mai sarƙaƙiya, yayin kuma da tuni aka sanar da waɗanda sunayensu za su bayyana a jikin ƙuri'a da kuma akasin haka, a nan an samu rashin daidaito. Hukumar zaben ƙasar ta Bama, wacce ake kira UEC a taƙaice, ta yi watsi da sunayen 'yan takara 100 da suka nuna sha'awar yin takara, inda mafi yawansu an yi haka ne saboda ikirarin cewa su ba 'yan ƙasa ba ne. Akwai wani ɗan takara daga ƙabilar Rohingya da suka kasance musulmai, wanda aka hana shi yin takara saboda wai shi ba ɗan ƙasa ba ne, duk da cewa ya taɓa kasancewa mamba a majalisar haɗin kai a shekarar 2010. Amurka na cikin damuwa matuƙa ganin yadda aka hana wannan ɗan Rohingya yin takara, kuma idaninta na kan wannan batu. Bayanai na nuni da cewa kusan duk musulmai a Bama an hana su yin takara, kuma har yanzu hukumomi ba su bayyana ƙa'idojin da ba su cika ba na zama 'yan ƙasa. In zaka jam'iyyun ba su da damar su maye guraben 'yan takararsu, wanda hakan zai zamanto koma baya ga ƙananan jam'iyyu. Wannan zaɓe yana da matuƙar mahimmanci ga al'ummar Bama da kuma makomar ƙasar. Sai dai akwai damuwa kan wani sashen kundin tsarin mulkin ƙasar da ya baiwa sojoji kashi 25 daga cikin 100 a kujerun majalisar ƙasar da kuma hana wasu tsayawa takara. Ɗaukar wannan mataki ta hanyar nuna wariya zai kawar da ƙwarin gwiwar da al'ummar ƙasar ke da shi da na ƙasashen duniya kan sahihancin wannan zaɓe. Muna kira ga hukumomin Bama da su himmatu wajen gudanar da wannan zaɓe ta hanya sahihiya, su kuma tabbatar cewa zaɓen ya ciyar da ƙasar gaba. Wannan shi ne sharhin murya Amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin ƙasar.
To mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kara a taƙaice.
Shugaban Amurka Barack Obama da takwaransa na ƙasar China Xi Jinping sun amince cewa babu wata gwamnati a tsakaninsu da za ta goyi bayan kutse ta hanyar intanet da gangan da nufin satar fasaha ko sirrin harkokin kasuwancin, wani batu da ya sa ake samun rashin jituwa tsakanin ƙasashen. Papa Roma Francis ya yi jawabi ga shugabannin ƙasashen duniya a shalkutan Majalisar Ɗinkin Duniya da ke birnin New York yau Juma'a, tare da yin kira da ɗauki matakan ƙasa da ƙasa da nufin shawo kan matsalar sauyin yanayi da talauci da kuma taimakawa 'yan gudun hijira da suke ƙauracewa tashe-tashen hankali a ƙasashensu.
To madalla, da taƙaitattu labaran kuma muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Sai gobe sai ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Ciki ko har da shirin na labari ya huce na Ibrahim Alfahamin, yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman Grace Alheri Abdu da tsayin gabatarwa, da Daniel Brown da ya bada umarni, da injiniyanmu na wannan lokaci wato Nelson, ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai an ji mu.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.